إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتشن جمعة وندا شيني يمتشن uku a yammacin 8 ga watan Zulqa'da hijira da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan June shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na uku cikin jerin giyar kasusuwa na karatu lissafin Zawaidu Sunan al-Kubra lil Baihaqi wanda Sheikh Saleh bin Ahmad al-Shami ya tace hadikai waɗanda al-Imamu al-Baihaqi rahmatullahi alayhi ya ruwaito su waɗanda ba sa cikin al-Kutubu sita al-Usul, Bukhari da Muslim da Abu Dawud da An-Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah. Allah ya gafarta musu gabaki dansu. Za mu tashi kai tsaye inda malam yake cewa babul islami azizun, babin da ke bayani akan musulunci addini ne mabuwayi. Malam yace an A'id ibn Amrin أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حوله أصحابه فقالوا هذا أبو سفيان وعائب بن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا عائب بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. Wannan hadisi daga A'id ibn Amr yace annahu ja'a, wannan sahabi daga cikin ashabu bai'atul ridwan A'id ibn Amr radiyallahu anhu yace annahu ja'a yawmal fathi ma Abi Sufyan ibn Harb, sun zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ranar fathu Makka, suka taho da shi da Abu Sufyan. Shi musulmi ne wanda ya jima a cikin musulunci. Abu Sufyan kuma a wannan ranar ya musulunta. Yace wa haulahu ashabu, sahabbai haulahu ashabu, sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kewaye da shi. Fa qalu, sai suka ce hadha Abu Sufyan wa A'id ibn Amr, ga Abu Sufyan nan sun taho tare da A'id dan Amr radiyallahu anhu. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya gyara musu magana su yace hadha A'id ibn Amr wa Abu Sufyan, a'a ku ce ga A'id dan Amr nan yazo da shi da Abu Sufyan. Al-Islamu a'azz min zalika, musulunci yafi karfin haka, yafi karfin a dinga juya maganganu na ainihin wato ko da jeranta sunayen mutane ne. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, musulunci shike sama, ba a hawa saman shi. Wato wannan hadisi abin da yake nunawa shine cewa waɗannan mutane guda biyu sun taho za su zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To da aka zo ambata sunansu, sai aka gabatar da sunan wanda a wajen musulunci majinkirci ne shi. Wannan jinkirin da yayi a shiga musulunci yana nuna in za a faɗi sunan shi tare da wanda ya riga ya shi musulunci, to kamata ya ajera sunayen mutane da gurgurdan musuluncinsu. Yana da gaskiya abinda abin yake nawa, wato cewa Abu Sufyan da A'id dan Amr, sai annabi ya ce a ce A'id dan Amr da Abu Sufyan, a jeranta sunayen a fara faɗan wanda ya riga musulunta, yana nuni zuwa ga girmama as-sadiqa, wanda ya riga ya a wani abu musamman akan addini ko shekaru ko ilimi ko wata gogewa. To a gabatar hatta wajen jera sunaye ko wajen bayani ko wajen dama da za a ba su kuma kamancin haka. Al-Imamu Daraqutni ya ruwaito wannan riwaya amma iya faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Daraqutni ya fitar da shi haka da Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam a cikin Kitabul Amwal da Muhammad ibn Harun Ar-Rawiyani. Al-Imamu Al-Bukhari a cikin Sahih Al-Bukhari yayi ta'liqin wannan magana al-islamu ya'lu wa la yu'la, ba tare da ya ce annabi ne ya faɗa ba, kawai cewa wa qala al-islamu ya'lu wa la yu'la a cikin kitabul janaiz, inda ya magana akan babu idza aslama as-sabiy fa hal yusall thumma mata fa hal yusalla alayhi, idan yaro ya rasu wanda iyayen shi ba musulmai bane kuma sai ya mutu daga rasuwarsa, ko za a mai sallah? Ya amfani da wannan hadisin a cikin tarjumar don nuna cewa to ai musulunci yana sama da duk wani addini, don haka duk wanda ya musulunta to musuluncin ya bashi wannan ɗaukaka da daraja. To haka ko da duk mutane musulmai ne, wanda ya riga shiga musulunci ko wanda aka riga haifa ko wanda ake ganin ya fi wa musulunci amfani fiye da ɗayan, ko da sunayensu za a faɗa a gurin taro to sai an fara faɗin sunan wancan. Haka ko da za a rubuta ne a takarda, ya kamata a fara rubuta sunan wanda yake da wato gabatuwa a kan ɗaya. Ina fata mun gane abin da yake ishara izuwa gare shi. Kuma hadisin wasu malami sun kalle shi a matsayin yana nuni izuwa ga ishara zuwa ga izza da musulunci zai samu a duniya, cewa musulunci zai ci gaba da ɗaukaka ne har kullum ba zai baya ba insha Allah. Malam ya ci gaba da cewa babun la taqlida fi ddini, babun da ke bayani akan babu taqalidanci a cikin addini, mutum ya makalkale wa wani wanda ba ma'asumi ba, ba manzo ba sallallahu alaihi wasallama, ya makalkale mishi ya ce duk abin da wani ya yi shi zai yi, duk abin da wani yake a kai shi a kai yake. To wannan ma wani tafarki ne na zaniya. Malam ya ce an Abdullahi ibn Mas'ud annahu qala la tuqallidu dinakum ar-rijala fa in abaitum fa bil amwati la bil ahya'i. Abdullahi ibn Mas'ud wannan hadisi ne mawqufi gare shi, yace la tuqallidu dinakum ar-rijala, kar ku rataye addinin ku da mazaje, fa in abaitum, idan kun kasa fa bil amwati, to ku rataye addinin ku da mazajen da suka riga suka mutu, la bil ahya, kar ku rataye da mutanen da suke raye. Za mu zo mu jira take cewa saboda shi na raye ba a amintuwa daga yiwuwar Allah ya fitine shi ya karkace daga tafarkin da kake tsammanin sa. Wannan hadisi baya ga al-Imam al-Bayhaqi ya fitar da shi, anan al-Imam Abu Nu'aym ma ya fitar da shi a cikin al-Hilya, haka nan al-Khatib al-Baghdadi a cikin al-Faqih wal-Mutafaqqih, da kuma Hibatullah al-Lalaka'i a cikin Sharh Usul al-Itiqadi al-Sunnati wal-Jama'a, da al-Imam Ibn Hazm a cikin al-Ihkam binnan ihkam al-ahkam na al-ihkam fi usul al-ahkam amin na usul fiqh dinnan, da Ibn Abd al-Barri a cikin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli, haka nan al-Imam al-Harawi a cikin Dhamm al-Kalam, haka nan Ibn al-Qayyim a cikin I'lam al-Muwaqqi'ina ar-Rabb al-Alamin. Duk waɗannan malamai sun fitar da wannan asari ne mai muhimmanci kwarai, ka'ida ce muhimmiya da ake amfani da ita wajen jan kunnen mutane da yi musu tankiya akan na ce wa koyi da wani wato ma'asumi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Tunda kuma abu ne da ba zai yiwu ba a aikace shi, sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ba da ainihin wato mafita cewa to idan kun ki to ku yi koyi da waɗanda suka riga suka shuɗe, yana nufin sahabbai kenan radiyallahu anhum ajma'in. Wannan hadisi yana nuni zuwa ga wajibcin lizumtan tafarkin magabata kenan, da kuma zargin taqalidanci da hani daga girmama mutane fiye da kima, taqdisur rijal, da kuma al-ghulu fi taqdisir rijal, musamman kuma mazajen waɗanda suke raye, malamai ne, sarakuna ne, shugabanni ne, jagorori ne, za a girmama su a mutunta su gargwadon abin da shari'a ta ce a girmama su, amma ba za a rataya komai da su, duk abin da suka yi daidai a yi daidai, duk abin da suka yi kuskure a yi kuskure, wannan ba daidai ba ne. Sannan yana nuni zuwa ga wajibcin karɓan ilimi daga waɗanda suka yi zurfi a ilimi, kuma Abdullahi ibn Mas'ud zurfin ilimin shi ne ba shi da mai faɗi wannan magana, kaga shi ma yana cikin mutanen da suke raye din amma bai kasa faɗin wannan magana ba, duk da kuma shi ma za ta shafe shi, har shi ba za a yi mishi irin wannan makauniyar ɗa'a ko biyayya ba. A nan wurin ya kamata lallai mu tuna da magana shahararriya ta Imam Malik ibn Anas da yake cewa rahimahullah, kullu ahadin minna yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahiba hadha al-qabr, yace duk wani a cikin mu malamai, inji Malik, malamai irin Malik kuma kenan, yace ana daukan wani zance namu kuma ayi wurgi da wani, yace in banda mai wannan kabarin yana faɗa wannan magana a bakin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To ka dauki wannan matsayin ka'ida amma game da duk wani malami ko duk wani abun koyi, ba a sakankancewa ai ta bin shi ido a rufe, ai ta bin shi ba tare da tantance me yake faɗa ba. Abin da ya faɗa ya zama da dalili sai a bi shi, abin da ya faɗa ya zama yana da hujja sai a bi shi, abin da ya faɗa ko ya aikata wanda ga akwai wata maslaha a ciki wanda bata saba wa shari'a ba, bata saba wa addini ba, babu laifi kai koyi da shi akai. Amma makauniyar biyayya wanda wasu ƴan ƙungiyoyi da wasu na tafarkin bid'o'i suke yi, wannan kuma sai kaga tana naso cikin hatta ahlus sunna, wannan ba daidai bane. Ina fata mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa wani ibn mas'ud radiyallahu anhu qala, har ila yau daga ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa ala la yuqallidanna rajulun rajulan dinahu. Ku saurara ku ci, kada wani mutum ya rataye addinin sa da wani mutum. Fa in amana amana, in wancan din yayi imani kai ma kai imani, wa in kafara kafara, in ya zama kafiri kai ma ka kafirta. Wa in kana muqallidan la mahalata, idan ya zama dole babu yadda ka iya dolan dole sai kai koyi da wani, wataƙila saboda shi ka sani ko kuma baka kai ƙarfin ya zama kai mustahidi bane, wanda mafi yawan mutane a wannan babi suke. Ibn Mas'ud yake cewa falyuqallid almayyita, to ya koyi da wanda ya shude, wa yatrikil hayya, kariya wanda yake a raye, kariya wanda yake a raye. Fa innal hayya, domin shi na raye, la tu'manu alaihi alfitna, ba a amuntu da Allah zai iya jarabtarsa ba. Wannan al-Imam Ibn Hazm ya tsada shi ai dawa a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam. Hakanan ya zo da wani lafazi man kana minkum mustannan falyastanna biman mata, fa innal hayya la tu'manu fihi al-fitna, la tu'manu alayhi al-fitna. Wannan shine lafazin hibatullah Allah la kai a cikin wancan lissafi nashi na sharh usul i'tiqadi al-sunnah wal jamaa. Hakanan Ibn Hazm da Ibn Abd al-Barr sun fitar da wannan lafazin, da lafazin cewa man kana minkum mustannan, wanda yake so yayi koyi da wani, to falyastanna biman mata, yayi koyi da waɗanda suka shude. Waɗanda suka shude kamar yadda muka ambata ana nufin ar-ra'ilul awwal, wato wannan abin nan zamani na farko na sahabbai da tabi'ai. Malam yace babu ismul kadhibi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, babun da ke bayani akan zunubin da ke cikin yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. An abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, manzon Allah yace man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar, lalle wanda ya faɗa abinda ban faɗa ba yace ni na faɗa, to wannan ya jira gidan shi a wuta. Wa man istasharahu aquhu fa ashara alayhi bighayri rushdihi faqad khana, wanda wani dan uwansa musulmi ya nemi shawararsa sai ya bashi shawara da sabanin abin da yake shiriya, to ya haici wannan dan uwana shi. Wa man afta bi futiya, wanda ya bada wata fatawa, ya bada amsa wata tambaya, ghayri sabtin, ba bisa hujja ba, fa inna ma ismuhu ala man aftahu, to duk laifin da mai aiki da wannan fatawar ya samu ya aikata, to yana kan kai malamin da ka bada fatawar. Wannan lafazi malam ya kadaita da shi, shi za mai littafin ya kawo shi anan. Amma in ba mu yi tunawa, shi asalin lafazin na man man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, lafazi ne wanda yake mutawatiri, yana daga cikin hadisai mutawatirai. Sahabbai sama da mutum 70 suka rubuta wannan magana da lafazi ko ma'anarta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana nuni zuwa ga girman al'amarin yin ƙarya da danganta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka wajibi ne mutum ya kiyaye wannan. Akwai riwaya da ke nuni zuwa ga cewa hatta ma abinda baka da tabbas gaskiya ne ko ƙarya. Riwaya al-Imam Ibn Hibban da ta zo da lafazin yura annahu kadhib, ana tantama shin ƙarya ne ko gaskiya. Idan ka danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana, to zaka shiga wuta. Al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad ya rawaito wannan hadisi da wannan lafazi da muke ambata anan, sannan kuma al-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi ya inganta shi a cikin sahihu al-adab al-mufrad. Ina fata muna ganewa. To akwai kuma wani lafazi dake cikin sunan ta Imam Abi Dawud Abu Dawud wanda lafazi ne yake da rauni isnadin sa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne man afta bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man afta, wanda yayi fatawa ba da ilimi ba. Ka ganin kuma yace ba da hujja ba, ma'ana koda ya san abun amma bai san hujjar shi. Wannan lafazin yace bi ghairi sabtin ya fi nauyi. Ko mun gane ka san abun amma baka san hujjar shi, wato baka da halin sai fatawa da shi. Idan kuma kai fatawa da wannan maganar, to idan kuskure yace duk wanda yayi aiki da kuskuren nan fa innama ismuhu ala man aftahu, laifin nan nan aka fada ka kai da ka bada wannan amsa. Da haka kaga wannan yana tsoratar da malamai da masu bada fatawa da almajirai da malaman islamiyya da duk wani wanda ake mai fatawa, sawa'un a gida ne ko a rediyo ne ko a makaranta ne, yana bada amsa bai tantance me yake fadi ba. Da kuma gabar take magana akan shawara, wato a tambaye ka wata shawara, to wajibi ne ka bai mutum shawara akan abin da ka tabbatar shine daidai kai ma inda kai ne, haka za ka yi. Sabanin dabi'ar galibin mutane wannan ka tambaye su shawara zai su duba ina ka karkata, sai su karfafe ka akan da ka karkata, kuma daga baya su dinga nuna cewa su ma ba ra'ayinsu ba kenan, amma sun riga sun ga ka karkata zuwa ga wajen. Wannan uzuri ne mutane suke ba kansu, babu laifin ka ba kanka wannan uzurin, amma dai to ka san kayi ha'inci a gun fatawar. Ko mun gane in za ka ba kanka wannan uzurin to kar ka ba da shawara kenan, ma'ana kana tsoron ka ba mutum shawara ba zai yadda da abin da ka faɗa ba, ko wani cin mutunci ya biyo baya ko gaba ba, sai ka kame bakinka na yi shawarar ba dole ba su. Amma har za ka bashi shawarar da in kai ne abin da za ka yi kenan game da wannan matsala ta aure ko saki ko kasuwanci ko zamantakewa ko makaranta ko tafiya ko zaman gida ko makamantansu, za ka bashi fatawar da za ka bashi shawarar da kai ma yadda za ka yi. To me ake nufi da cewa da yi ghaira sabtin ne a sabt hujja, ma'ana idan za ka bada fatawa ne da wannan fatawar tana da goyon bayan wani nassi na Alƙur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i ko fatawar wani malami abin dogara ko kuma ijtihadin ka kai in ka kai a dogara da maganarsa, shine abin da malamai suka lissafa kitab sunna ijma fatwa li imamin mu'tabarin ko ijtihadika ka muftin. Idan ka kai matsayi in baka da wannan akan abin da zaka faɗa to zaka bada fatawa. Sai kuma mahallin da zai zama wannan matsala da aka tambaye ka, akwai maganganu daban-daban akan ta, magana ɗaya biyu uku. To abin da yake wajibi akan ka shine ka gaya ma wanda kake bashi fatawa abin da ka fi gamsuwa da shi, kai abin da ka fi gamsuwa da shi, bayan ka bayyana mishi abin da ya kamata ya sani da gwargwadon matsayinsa. Akwai mutum da ya maka tambaya, yana da kyau ka mishi bayanin waɗannan ra'ayoyi, wannan matsala akwai saɓani game da ita, wasu sun ce kaza saboda kaza, wasu sun ce kaza saboda kaza, amma ina fi gamsuwa da maganar malam wani saboda kaza da ke cikinta. Misali akwai wanda kuma shekarunsa da iliminsa da wayewarsa, ko kuma watakila yara ne islamiyya ko mata ne na aure, kaga ba su san mu'amala da irin waɗannan saɓani-saɓanin ba, to wannan kana iya taƙaituwa akan ka faɗa musu abin da kake gani shine daidai. Ina fata mun gano, ba abin da su suke so ba. Mu gano wannan da kyau jama'a. Wani lokaci ne fatawa za ka ga shi ma zai kokari ne kawai ya ga to tunda dai wannan alhajin ga tambayar da yake yi bari a bashi kawai abin da yake ya dace da san zuciyar shi. Dama masu tambayar galibi za su suranta maka zancen ya karkata zuwa ga inda suke so, ba ga suke yi ba. To kar ka ba su irin wannan fatawar. In kai haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zunubin da suka ɗauka na aiki da wannan mummunan fatawar yana kanka. Musallin fatawa ta shafi sakin aure, ta shafi wani abu na gado ko na haƙƙi na wani, ko wani abu shafi ta ibada ta azumi ko sallah ko wani bashi da ke kan mutum ko wata kafara, mutane za su ta kawo fatawoyi da za a su ƙoƙarin su kai fatawar ta solving musu problem, su ta fitar da su kawai da hukunci, ba ta biya haƙƙin shari'a ba. su tsubuta daga kuncin da suka samu kansu ko a halasta musu abinda za su ci gaba da yi suna so shiga wani kasuwanci akwai riba ko babu za su turanta maka shi da za ka kan babu riba kai kuma tunda kuna hulɗa da su kana ganin ka ba su fatawa mummuna za su jawo shinka to ba komai wannan abubuwa ne wallahul musta'an to in akwai zunubin duk zunubin da suka ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zunubin yana kanka kaga aiki ne mai hadari kwarai da gaske zama aiki ne mai hadari ya kamata mu kiyaye Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa babu ijtinabil ahwa babin da ke bayani akan ijtinabul ahwa guje ma soyayyen zuciya عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته وانا حديثي دقى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف دقى بابنشي عبد الله بن عمرو بن عوف دقى كنشي عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكتي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي اتقوا زلة العالم ku kiyayi zamiyar malami wantaziru fai'ata ku jira kuma tubarsa da komawarsa zuwa ga daidai azalla asalinta shine al-istirsal fil qasd mutum ya zake akan wani abu da yake yayi gaggawa har ya je ya kauce daga kan hanya fai'a shine dawowar hatta wafaqat lati tabgi hatta tafi'a ay tarji'a ko zaka alfai'atu ay alruju'u ila tauba ina fata mun gane zabi yace kathir wahin wannan malami kathir ibn abdullah ibn amr malami ne mai rauni kwarai zaka wannan riwaya ce da'ifiya zaka ba ga shaykhul albani a cikin sunan da'ifa lamba hadisi na 1700 daidai ya kwararo wannan riwaya ya tabbatar da raunta bai ga Imam al-Bayhaqi al-Imam Ibn Adin al-Jurzani ya fada wannan riwaya a cikin litafinsa al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal da Ad-Dailami a cikin Musnad al-Firdaus sai dai riwaya ta inganta mawqufiya zuwa ga sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu iya fadin sa ittaqu zallatal 'alim akwai al-imamu at-tabarani a cikin musnad ash-shamiyin ya ruwaito wannan riwaya da take tabbatar da haka ta hanyar wata kissa da ta faru tsakanin abu idrisa abu muslim al-khawlani abu muslim al-khawlani wani babban tabi'i cikin malaman tabi'ai da shi da tabi'i abdullahi dan mas'ud ana zaune a wani majalisi sai tabi'in nan yake cewa ana mu'minun yace ni mu'mini ne sai ibn mas'ud ya ce masa ataqulu anta fil janna kana ga zaka iya cewa kai dan aljanna ne yace la aqulu zalika ko la ujzimu bi zalika bana yanke magana ce da aljanna ne sai ibn mas'ud ya ce mishi amma ana law kuntu a'lamu anni mu'minun kama qulta la qultu inni fil janna kace ni ko in har zan iya gaba gadi in ce ni mumini ne ko ku zan iya cewa na aljanna ne sai suka fara tattaunawa ta kai ta kawo har shi wannan tabi'i ya ce algafar ta malam a zamanin ku zamanin sahabbai gida nawa mutane suka kasu shi mutane suka fi gida uku akwai mu'minul alaniya wassarira mumini a fili da a ɓoye akwai kafirul alaniya wassarira kafiri a bayyane kafiri a boye sannan akwai mu'minul alaniya wa kafiru sarira munafikai kenan ko mu'mini a fili kafiri a boye wai zalika alladhina amanu qalu amanna wai zalika alladhina shabini qalu inna ma'ak yace haka muke ce to kai ibnu mas'udin a cikin suwa kai inji abu muslim al-khawlani yace ana mu'minul alaniyati wa mu'minus sarira yace ni mu'mini ne a fili kuma mumini ne a ɓoye sai ce to me zake da fadin Allah da yace huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ya zaka da wannan magana yace gaskiya ce wannan magana sai shi wannan tabi yake cewa Allah ya jikan Mu'adh ibn Jabal yace ne Mu'adh kuma me ka shi a cikin wannan zancan sai ce ai ya taba gaya mana wannan magana yace ittaqu zallatal alim wa hadhihi zallatun minka ibnu mas'ud. Sai malam Mu'adh dan bai taba ga man dama yace maki yayi wato abin nan zalla ta malam kuma wannan zalla ce kai ce astaghfirullah bai ta da kai baya ko yayi fitina ba yana nuni zuwa ga irin ladabin da magabata suke da shi tattaunawa tsakanin malami da dalibi to kuma idan ka gane ba ka da hujja ka yadda shi kuma wanda yake da hujja kai ya alfahari ko ya dauka dabarar shi yana nuni duka halaccin haka tare da cewa a ƙarshe malamai sun nuna cewa magana duka ɗaya ce ni mumini ne kuma zan iya cewa ina fata ni da aljannan kamar yadda shi ma muminin fata nake yi ban san ko Allah ya karba ko bai karba ba yana nan dai a cikin babuka na aqida wanda akan haka an yi sabani mummuna tsakanin Shafi'iyya da ainihin Hanafiyya har ta kai ga suna kafirta junansu tsakanin masu ganin a ce mumini kai tsaye da masu ganin a yi istisna'i a cikin faɗin cewa ni mumini mas'ala ce wadda ba nan ne mahallinta ba ƙoƙarin da muke kawai mu san inda wannan hadisi ya fito to da haka ya inganta a matsayin mauqufi iya faɗin sa ittaqu zallatul alim abinda ake nufi da wannan alaƙar sa da guje ma son zuciya kai malami idan kai zalla ka samu zaniya kai wata magana wadda take ba daidai ba idan ka gane kuskurenta ko aka ganar da kai ita to kar ka doge akan kuskure ka dawo ka bayyana meye daidai wannan yana alama zuwa ga basan zuciya kake bi ba kuma wannan shi tafarkin dukkanin malamai na kwarai tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan duk sauran malamai a dukkan zamanna annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi zai ce da na ce ku yi kaza amma yanzu na ce ku yi kaza kuntu nahaitukum an ziyatul quburi fazuruha da na baku fata haka ba amma jibril ya ce mini ba ita bace daidai kaza ne daidai Allah da kanshi ma yake cewa ma nan sakh min ayatin aw nuzha natu bi khairin minha aw mithliha to da ka gane wannan karka ce a ai an riga an fada ba yadda ka iya idan ina fadan magana ina canzawa za a rena ni za a ga ma kaman ba da gaske nake ba a rashin dawowa daga kan kuskure shine asali abin da a rena Allah ya tsare mu daga son zuciya wa anil auza'i daga al-imamu abdurrahman al-auza'i abdurrahman ibnu amr al-auza'i babban malami shi ma cikin tabi'ai yake cewa man akhadha bi nawadir al-ulama'i kharaja min al-islam wanda duk yake riko da daidaiwar maganganun malamai wanda suka kadaita da su shine nawadir wata magana da wani malami ya fada ta zama garibiya ya kadaita da ita sauran malamai suna mai jayayya akan ta idan kace za ka yi riko da wannan maganar kace ai tunda dai akwai wanda ya fada ba komai yace to kharaja min al-islam mukalla ba kharaja anil islami ba kharaja min al islami dai zama yana cikin musulunci al-aslu amma kuma tafarkin da yake bi ba na musulunci ba zai yi abubuwa da dama da musulunci bai dace wa anil auza'i qala har ila auza'i rahmatullahi alayhi yake cewa man yutraku min qawli ahli makkata yutraku min qawli ahli makkata al-mut'atu was-sartu daga cikin maganganun malaman kasar Makka ana watsi da al-muta'a halaccin auren muta'a was-sarfu da halacci da suke bada fatawa akan abin nan riba ta canji ta misali wannan maganganun guda biyu fatawar mutanen Makka ne sublai dan abba Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mace da shi da mahaifinsa suna da fatawa akan halatta auren muta'a dare cewa daga can karshen rayuwarsa ya dawo a kanta wannan abu ne shahararre a cikin tarihi a cikin fiqhu na musulunci haka batu akan wato bashi da ruwa ko canji da ruwa wannan mutanen Makka suna yin shiga shi kuma musulunci ya to wannan ma fatawa ce ta malaman su wacce take daga cikin nawajir daga cikin zallat wa min qawli ahli almadinati haka nan daga cikin maganar mutanen Madina as-sama'u sauraron kada kade wa itiyanun nisa'i fi adbarihinna da zakke wa mata ta dubura batu akan as-sama sararan kada kade mun tattauna shi da tsayi a cikin lissafin na al-istiqama da duk maganganun da akai da tabbatar da cewa a cikin madinan akwai malaman da suke hani game da haka irin su maliku da sauransu amma akwai wasu malamai da suka shahara mun yi ishara da sunayen wasu da ayyukansu waɗanda ya tabbata a tarihance suna jin kiɗa suna zama a majalisin sauraron kiɗa kuma la yarawna bidhalika ba'sa to wannan ma zalla ce ta malamai da haka ba za ka bi su akai ba sai batu akan saduwa da mata aure ta dubura ko baiwa ta dubura wanda shi ma wannan magana ta hakiki shine ba fatawa ce mai inganci daga gare su ba ana danganta fatawar ne ga Sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yardan shi da mahaifinsa amma akwai maganganu da yawa akan ingancin fatawar da kuma kuskure da aka yi wajen ruwaito magana daga gare shi kamar yadda yake cikin littafin sunan ta limamun Nasa'i da Ishrafin Nisa'i da sunan ta limamu Abu Dawud da kuma sharhin da Ibn al-Qayyim ya mata wato abin nan tahzibu sunan da Ibn al-Qayyim ya tsauna akan matsalar da wurare da dama da malamai suke magana akai har ila Ibn al-Qayyim ya yi wannan magana a cikin littafin shi Ad-Da'u wad-Dawa ina fata mun gane wannan da haka in ma wani malami ya tabbata ya bada fatawa akan wannan matsala ikyarun nisa'i fi adbarihinna ba min adbarihinna ba dan min adbarihinna ya halasta zake mace ta baya amma ya zama saduwar zuwa ga gabanta amma saduwa ta dubura wanda ba shine mashigar da ba to wannan haramun daga cikin kuma alfasha mummuna wannan kauli ahli sham su kuma malaman kasar sham daga cikin maganganun su da za a guje ma akwai aljabar jabariyanci wato takankancewa akan sauki da sassauci da rahama Allah haka sa ba a ganin munin wani laifi suna da wannan dabi'a duk wanda ya laifi jaga ba komai Allah yana da rahama dama Allah ne ya kaddara ba komai ai ta tuba ne ba za a kawo ayoyi da nassoshi da suke nuna taglizi akan wani laifin ba to wannan jabariyanci kenan fi muqabili ainihin wato abin nan kadariyanci su ko masu ganin cewa duk abinda mutum yayi babu ruwan Allah a ciki ta fuskar kuma ganin saukin laifin suna muqabilantar mu'tazila da khawarija wanda su kuma ba sa ganin sassauci akan kowane laifi ko ya yake to wannan yana daga cikin abin da ya yadu a cikin mutanen kasar Sham wa ta'a da makauniyar da'a ga shugabanni hatta akan abin da aka haramta da'a ga shugabanni daga cikin aqidat ahlus sunna amma inna mata'atu fi ma'rufin a bisa abin da aka sani a shari'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq to su hatta akan ma'asiya za su ma shugaba da'a ko me aka ce a yi za su to wannan ma ba musu biyayya akai wa min qawli ahli kufati an-nabidu was-suhur was-sahur da kuma maganganun mutanen kasar Kufa annabi shan abin maye in an tana shi ma mutu tona akan wannan wasu katuka a baya akwai malamai a kasar Kufa waɗanda suke da fatawa akan cewa ana iya shan abin da ke sa maye dan kadan amma kar ka sha da yawa ko kuma abin da aka yi shi aslan ba dan maye ba kamar fura ko kunu ko wani abu da aka jika tsimi sai yayi famentin ya juye ya zama yana bugarwa duk da haka za a yi duba zuwa ga asalin niyyar da aka yi sai a sha to suna bada wannan fatawa kuma suna sha har malamai cikin su zaka ji malaman hadisi ana bayani a tarihin cewa suna dan taba abin mai kaga kuma a cikin malami a cikin kuma dan shisha ne ko dan wiwi ko wani ma da ta alqur'ani kuma yana dan taba tramol misali kaga wannan ba karama ba shi to zalla ce ta malami to duk a cikin waɗannan abubuwan duk wanda ka dauka ka sa hujja cewa ai saboda wani malami yana yi to san zuciya ba yana yake shi yana iya samun uzuri saboda fatawa ce da ya dogara da wata magana ko wani nassi ko wani ijtihadi ko wani itibari sannan ya bada ita ba da san zuciya suka bada wannan wasu da abin da ilimin da yake zuwa gare shi da haka duk wani abin da suka faɗa malai ba su taɓa kafirta su ko su fasikantar da su ko a kalle su a matsayin mutanen banza kuma rasa kirki ba kai ko idan kai aiki da wannan fatawar za a iya maka wannan kallon fasikanci ko rashin kirki ko rashin arziki ko rashin sanin ciwon kai ina fata mun fahimci wannan sai kuma was-sahur da kuma batu akan sahur akwai magana game da ci gaba da yin sahur bayan alfajir ya keto matukar rana ba ta shuruki ba mutanen Kufa suna yin wannan a kira sallah mutum ma har ya shigo cikin masallaci yana cin abinci sai ya shigo zai cinye na bakin shi sannan ya kabbarta ya bi raka'a ce kuma gani cin ci gaba da cin abinci bayan ketowa alfajir mas'ala ce sananne a cikin fiqh fatawa ce ta Ibrahimun Nakhai da waninsa akwai wani hadisi a cikin musnad imam ahmad ibn hanbal wanda abin nan wato wannan tabi'i ne suna zirru ibn hubaysh yake bada labarin cewa ya gama sahur a gidansa sai alula sai tafi masallaci a garin kufa sai ya wuce ta gidan huzaifatu dan yaman sai ya tsaya sujjera da wannan sahabi sai ta masallaci da ya shiga bayan riga an kira sallah nafi fake na wannan ana jira mutane su zo a yi nafila rakatul fajr a tada sallah da ya shiga gidan sahabin sai sahabin ya ce mishi matso nan bayan ya matso sai sahabin ya sa aka je aka tatso musu nono a daidai wannan lokaci aka tatso nono aka zubo a ƙwarya sai ya ce mishi udnu washu matso kasha sai ya ce inni an wistawma ai ina nufin yin azumi ma'ana sai ya bashi wato uzuri ya ɗauka to watakila Huzaifa bai da lafiya yau ba zai azumi ba watakila zai tafiya ne ba zai azumi ba da haka bai ce mishi algata wala lafiya kuwa sai ce ni ina nufin azumi ya ba malamin sai malamin ya ce wa ana an husoma aiko ni ma azumi nake nufi ce to inda ya ga malami ne sai matso suka tattali nono suka sha suka gama shan nono suka tashi suka tafi sai Huzaifa yake cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace a ba'da subhi algata malam bayan sallah asuba yake kala na'am yace kwarai kuwa bayan asuba ghaira allam taqla ash-shams matakar rana ba ta fito ba haka suke yin azumin su a kasar kufa da ina na cikin dafan tiku ka karanta wannan hadisi na a cikin lissafin musnad imam ahmad ibn hanbal da ga malamai kuma hadisi ne da ingantaccen isnadi da ka malamai aiki ya same su suka yi ta duba da kallon hadisin ya za a yi shi wasu suka ce suna ganin wannan ya faru ne a farkon al'amari kafin a saukar da ayoyin da aka saukar da su wasu suka ce a wannan fatawa kuskuren fahimta ce Huzaifa ya yi ma ainihin wato hadisin ko kuma wasu masu riwaya amma lallai a nan ba haka yake domin duk sauran riwayoyin suna cewa yana barin sahur gwargwadon karanta aya 50 kafin fitowar alfijir sannan ga iskar saukan min al-khayt al-abyad ko min al-fajr khayt al-aswad min al-khayt al-abyad min al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wa kullu washrabu wa tayatabayyanu khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wanda wani ne yaje irin wannan tunanin har rana take to ta wundarsa wasu suka ce kai wannan kawai a ce matanin na akwai na kara a cikin shi haji shi kawai amma su mutanen kufa hadisin garin su ne ko suka ci gaba da aiki shi yanda zaka dauki wannan a ce misali zaka yi azumi cikin ramadana 6 da rabi akan karatu abinci na safi kace a rana ba ta fito ba ko 5 da rabi ne ba ana sallah 5 da kwata misali mu anan a ce har 5 da rabi ai rana ba ta fito ba ma'ana fitowar rana shine fa bayan an gama sallah asuba ka zauna kai ta tasbihin nan har shuruki din nan fa ana iya samun another 40 minutes bayan fitowar alfijir kafin ashuruk to ka ci gaba da cin abinci a wannan lokacin babu laifi shine abin da yake ishara ana akai cewa babu yana da gaskin fatawoyi da malaman kasar kufa suke bayarwa waɗanda suke ba abin karbe ba lalle ba abin karbe bace wannan fatawa وعن الأوزاعي رحمه الله هر إلى يودك عبد الرحمن الأوزاعي الله يكارى مترحمة قال يتي نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسة نمكم ذي كارى منا تيادة تبيري أمبتا أتشم أقوي مغنغنو قداء بير نما لمن أثر إراك إذا أكي والإرس ومن قول أهل الهجاز خمسة da maganganu guda biyar na maganganun malaman kasar Hijaz wato Makka da Madina wa min qauli ahli al-Iraqi daga cikin maganganun malaman kasar Iraqi akwai shurbal muskiri shan abu mai bugarwa mun ji magana akan shi wal akla fil fajr fi ramadan da cin abinci bayan alfijir ya keto a ramadan shi ma wannan shine wanda muka ji ko wala jumu'ata illa fi sab'ati amsari da bayani akan cewa bai halasta a yi sallar juma'a sai a wasu birane guda 7 sanannu wannan kamar da kitkin zafin al-Awsat fi sunani wal ijma'i wal qiyas na Ibn al-Mundhir ya kawo ya ruwaito maganar daga malamai wajen guda 5 ko 6 cikin malaman kasar kufa haka ce malaman kasar kufa galibi mu kiyaye ana nufin waɗannan malaman na makarantar Abdullahi dan Mas'ud da shi da Abu Musa al-Ash'ari da sauransu, su al-Aswad, su Zirru din nan, su Ibrahim al-Nakhai da makamantansu. Kure ɗaliban waɗancan sabon kai tsaye ko ɗaliban ɗalibansu su ne masu fatawa ƙasar Kufa tun kafin ma a zo ga kan al-Imamu Abu Hanifa. Ina fata mun gane wannan abin da yake nufi shi ne. Saboda daga cikin maganganun jama'a game da Juma'a shi ne akwai cewa daga cikin sharuɗarta akwai at-tamsir, a birni kawai ake Juma'a, birni inda ake zaune muqimun, ba a yin sallar Juma'a a ƙauye, ba a yi a sansani inda aka yada zango ko inda ake yin wani abu temporary kamar camp na NYSC ko camp na wa'azi ko na wani training, duk wannan ba zo da bane Juma'a nan wurin. Amma ga mutane suna yi kuma ma ban kace ma ba za ka yi ba, kai ne akan bata ma yau ta gida. Da kuma kasancewa aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina ya fara Juma'a, to bayan nan kuma daga zamanin Sayyidina Umar da aka bude garuruwa sai zama iya biranen kawai sahabbai suka bai da Juma'a. Aka dira Juma'a a birni bakwai a lokacin, a Makka, a Madina da Bahrain, sun lissafa Madina da Bahrain da Basra da Kufa da Jazira da Sham da Misra, suka ce waɗannan su ne birane waɗanda Juma'a ta hau kansu. Da aka sauran garuruwan a matsayin ƙauyukan su, kuma duk waɗannan biranen kowanne Juma'a tsaye yake da ita. Idan aka yi gari al'asr ya zama akwai Juma'a guda ɗaya, ba a fara yin Juma'a biyu a gari ɗaya ba sai a shekara ta 223 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A zamanin da aka tsaga birnin Bagadazu zuwa gida biyu, aka ratsa da kogi ta birnin, ya zama to yanzu akwai al-sharqiyya akwai al-gharbiyya. To nan ne malamai suka bada fatawa cewa to za a iya daukan su a matsayin garuruwa guda biyu mabambanta, wannan su Juma'a sa nan, wannan su Juma'a sa can. Wannan abin da muke jama'a yanzu daga cikin abin da ya bayyana yanzu a cikin mutane na yawaitar Juma'a ba shi daga cikin addinin musulunci, ya daga cikin naqdu qural islami urwatul qurbat, warware wato kullakullan musulunci, kondishin musulunci a dinga warware shi kulli bayan kulli. Dama da sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da za a warware shi ne hukunci da tafin Allah, shi ne na farko, shi aka fara denawa. A yanzu ba wanda ma ya damu cewa ba hukunci da tafin Allah, kowa abin da ya ga dama yake yanzu, ba haka bane da ba? Na ƙarshe annabi ya ce shi ne sallah, a fara canza ɗabi'a da yanayi da yadda ake yin sallah. In za a yi tunawa lokacin da aka yi corona jama'a, babban malamin da ta sani Umar Rijiyar Lemo hafizahullah ya gabatar da talakta musamman akan wannan ƙabiyar. Wasu mutane da wasu masallatai suka yi amfani da damar corona ta hana juma'o'i da sauransu, sai suka dinga yin juma'a a gidajensu ko a 'yan ƙananan masallatai na cikin anguwa ko na lungu. Ce to in ma an yarda da wannan fatawa a matsayin uzuri, to bayan corona bai halasta a ci gaba da juma'o'i a wannan masallatai ba. Amma abin bakin ciki mutane sun ci gaba da jama'a, har wani na shiga na wani, ka je garuwa da dama ka gani a nan garin da muke da wasu garuwa duk akwai kuskure ne. Kuma kar ka sake kai juma'a irin wannan wurin, ka tafi babban masallaci inda al'umma suke taruwa. Daga cikin sharadin juma'a akwai ga masallaci ne ginanne, har sai da malamai suke magana akan me yake nufi da ginanne, suka ce wanda aka gama ginin shi, wanda a bisa al'adar gini za a ce nan an gama, banda wanda aka yi half ba a gama ba. Sai da suke wannan maganar jama'a a jera bulo, misali a ce ba wunduna, ba kofofi, babu ceiling, babu POP, babu fenti, ce wannan ma ba a gama ba, kar a ce an gama, da haka ba ginanne bane shi. Sannan ya zama a birni yake, Misir birni. Sannan ya zama cewa wato akwai zaunannin mutane a wajen. To amma yanzu yadda ake a yi ta yin masallatai haka, ga wani na hangen wani, wani na jiyo huduban wani, wani na jiyo lasika wani, kuma duk a ce sallar juma'a yake, babu shakka wannan ba daidai ba ne. Kuma ya kamata abin da ya kawo wannan matsalar shi ne rashin samun hukumomi da suke regulatorin ya aiki. Yanzu ka ga in pharmacy ne za a buɗe, akwai ƙa'ida daga pharmacy kaza zuwa kaza. Idan abin nan ne makarantu ne, a da dai makarantu su ma suna da ƙa'ida. Yanzu da babu ƙa'ida, ba abin ƙa'ida, kawai private school ne kowa, sai a iya jera guda 30 ma a layin ɗaya. Ya zama kawai yadda ka san dai rumfunan kasuwa, ga tawana, ga tawana, ga tawana, ga tawana.
to ya kamata da ma ko na regulation din ko mutane su tsoron Allah kar ka je ka fara yin wannan ina ga muku yanzu ma da dama a cikin makarantu da islamiyyu ba ake sallar juma'a wasu ma haka suka dinga yi wai a gida su da matan su da yayin su to ai sallar juma'a da gaskiya akwai as-sa'yu ilayha zaka ba a yi a gida zaka cewa kai da matarka da yayin ka wuce sau wai kai ne liman ku sallar juma'a wannan ya zama drama kawai jama'a amma tunda lokacin haraji ne mutum ya fahimci kanshi wannan fatawar to shi ya jiyo after iftaka wai iftakar muftin go ba za ta sallar shi ba ta yi ba a zamanin koronan nan kowa da yake ba kanshi fatawar da yake ganin ya gamsu da ita amma dai haka nan kawai mutum ya je dinga sallar juma'a a gida ko a wani lungu ko wani karamin masallaci ko ga masallaci kuma ku zo ku bude wani kusa da wannan masallacin wannan duka hanyoyi ne na raba kan musulmai jama'a ba daidai ba Allah shi kyauta daka wannan maganar tasu ita ma ba daidai bace dan ba waɗannan ne kadai birane ba in muka lura a littafin da muka yi babu makka ummul quraqin sannan babu bagdad a lokacin wata kila ba a riga an gina ta ba da dai sauran garuruwa babu wasif wannan shi ma birni ne a lokacin babu naysabur da sauran garuruwa ga sunan da yawa daka duk inda za ki kashi da suna gari ko alqarya za a yi yin masallacin juma'a to amma ya zama akwai bin ka'ida shine shugabanni su yadda da masallacin shugaban musulmai ya yadda cewa eh nan ya kamata a yi masallaci in bai da ilimi ina yi fatawan malamai su ba shi shawara ko ya kamata a ƙara wani masallaci in suka ce ya kamata a ƙara kuma inda za a ƙara ya kai babu laifi to haka nan masallatan idi jama'a kaga idi shi ma a hankali hankali ya fara yawa ya shigo cikin garuruwa da anguwanni da lunguna ko ina ne masallatan idi abun mamaki kuma kungiyoyin ahlus sunna ne suke ƙara yawan masallatan idin su ana ganin kuma ka matsayin wani cigaba ba cigaba bane jama'a lalata musulunci ya kamata mu san wannan yana nan cikin karatu lalata musulunci kamata ya ace idi guda ɗaya ne dillalin gazo abin da ya kamata kenan aslan idan yayi yawa to sai a ga ina ne ya kamata a yi wani ma'ana ya zama ɗaya na ƙarshen gari ta gabas misali ɗayan kuma na ƙarshen gari ta yamma sai kaga za mu yi baka mu uzuri cewa duk mutanen da ke wannan yanki su je masallaci da ke kusa da su waɗanda masallaci ke kusa da su wanda suke ɗayan yankin su je na wancan ƙarshen garin za a iya yin wannan amma yadda suke ɗinnan gutsul 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 ga su nan yana rage kwarjinin sallar in ka lura da kyau sallar juma'a ta rage irin wannan kwarjinin take da shi saboda da ka fito kawai ga sanan ko ina in ka rasa wannan kawai za ka samu wacan in ka rasa wacan za ka samu wacan da ku idan ka rasa to shi kenan ka shiga fikira har sati za biyo za ka dinga jin damuwa da nadama amma yanzu babu yadda za ka rasa juma'a sai dai in kai ka kai ɗan ta gaban fatiha na ƙarshe ma'ana ko bacci ranar ka kwanta za ka samu sallar juma'a za a fara tun daga sha biyu akwai yan ƙarfe ɗaya akwai yan ƙarfe biyu akwai yan biyu da rabi akwai yan uku saura kwata za ka samu wani ba haka ba ne zama Allah shi kyauta to وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثال da jinkirta sallar la'asar da suke yi a kasar kufa har sai inuwar komai ta yi ninke shi so hudu kamar wajen karfe shida na yamma haka sannan suke la'asar sai ta nuna lubus ta yi lubus sannan suke wannan ma babu kyau wal firara yawm az-zahi da kuma gudu ranan yaki wanda yana daga cikin al-mubiqat ko su kuma suka halatta suka ce a idan mutum ya ga ba nasara zai yi ruga da gudu kai kaga wannan ma a saba qur'ani wa min qawli ahli hijazi daga cikin maganganun malaman kasar hijaz da ake guje musu akwai istima al malahi sauraron kada kade wal jam'a baina salatayn min ghairi uzr da yin sallah a hada azar da asar kuma garba da isha ba tare da wani uzuri ba wannan shi ma yana da gaskiya abinda suke yi suna yawan maimaitawa saboda hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ba tare da ruwa ko sanyi ko kaza ba sai wasu suka fahimci cewa ana nufin haka nan kawai gaba gadi za a yi hada sallah wannan yana daga cikin shi ma zallatul ulama ina fata mun gane wannan magana gaskiya ba a yin ko sallah sai lokacin ta yayi idan kuma za a hada ya zama akwai uzuri karɓaɗɗe a shari'a shari'a kuma ta lissafa uzurorin tafiya ko mara lafiya ko wanda yake ainihin halin ruwa ko iska ko sanyi da ire-irensu karanta littafin aljam'u bainas salatayn fiqhul jam'i bainas salatayn nan mashhur hasan alu salman ya tattara maganganu da yawa akai amma wannan abin da mutane suke yi wani lokaci haka nan kawai babu wani uzuri da mun yi azhar ko mu ce kai jama'a mu yi la'asar to wannan ya daga cikin zallat na malami musamman aka mai da shi al'ada ayi yau ayi gobe ayi wannan mako ayi wancan mako asali yan shi a sunne suke haka wa mutu wal mutaati wal mutaata bin nisa da yin auren mutu'a mun ji shi ma bayani akan shi wa dirhama bid dirhamaini wa dinara bid dinaraini yadan biyada da kuma canji da suke yi mutun ya shi dinari daya a bashi biyu ko ya shi biyu a bashi daya wanda suke yadan biyadin wanda shi ma shari'a ta hana wa itiyanan nisa'i fi adbarihinna da saduwa da mata ta dubura wadannan duka maganganun mutanen hijab ne yanzu da yace hijab yana nufin makka din da madina a wuri guda sai malam yace wani isma'il ibn ishaq al-qadi daga malam abu ishaq isma'il ibn ishaq al-qadi al-basri wani alkali ne na kasar bagadaza ya shekara wajen 20 da wani abu yana alkalanci rasuwarsa shekara ta 282 kala yace dakhaltu ala al-mu'tadil na shiga fadan abul abbas احمد المؤتدب بالله wannan halifa daga cikin sarakunan bunul abbas wanda ake mishi lakabi da at-taffahu tsani ya rufe ka 89 babban jarumi ne cikin sarakuna wanda yake mai kwarjini kwarai yace da na shiga wurin sa fa da fa'ila kitaban nazartu fi sai ni kuma wannan litafi sai na kalli litafin wa kana qad jumi'a lahu ar-rukhas min zalal al-ulama ya sa an tattara mishi abubuwa masu sauki da malamai suke bada fatawa da su kowane malami a duba fatawar shi da ya bayar take akwai sassauci a cikin ta wanda ya bi wani wata magana mai rauni sai aka tara mai a ciki wai shi da su zai dinga aiki ya zabo abubuwa masu sauki a kowace mazaba ya hada wuri guda wa mahtajja bihi kullum minhum li nafsi an kuma rubuta hujjar da malaman suka bayar mai rauni a wajen فقلت له سيني وانا القائل نفسه مش يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق دو واندا مصنف هذا الكتاب زنديق دو واندا يرغب سواء كنت أبنته منافقين زنديقيني بابر فقال يتي لم تسيح هذه الأحاديث تو حديثان بطين كنت أبنى على قمرت مالا قلت الأحاديث على ما روي يتي مش حديثان لنكم سنين كنت لأنكم وانتم دمك الدنما قنام na maganar sahur ko da hadisi akan yayi sallah babu wani uzuri da ire-iren su ai da sun inganta ko ce walakin man abaha al-mukira lam yubihi al-mut'ata amma kai da ka hada yanzu kana so ka halalta muskir kuma ka halalta mut'a amma su malaman wani ne san daban ya halalta al-muskir shan maye wani daban ya halalta al-mut'a kuma suna mamu junan sarari kowa yana ganin sai fatawa kuskure kai kuma ka so ka hada dukkan duka yake kuma mun gane yace wa man abahal mut'ata lam yubihil gina'a wal muskira wanda ya halasta auren mut'a mutanen makka kenan ba ta halasta sararin kida da shan abun mai ba wa ma min alimin illa walahu zalla babu wani malami jama'a sai da ya zama yana da wani zaliya ya taba zamewa ya bada wata fatawa ba daidai ba mu kiyaye wannan wa man jama'a zalal al ulama thumma akhadha biha dhahaba dinu duk wanda yake da tsara irin wadannan tarkatarkan malamai ga baki dai hada su guri guda yace da su zai addini to addini shi zai lalace fa amara al mutadi fa uhrika zalika al kitab mutadi sai yasa aka yaga wannan litafi aka kona shi ya gane cewa lalle ya kama hanyar lalata addinin sa jama'a wannan mu ga ta da muhimmanci sosai mu kalle ta musamman a wannan zamanin da muke rayuwa jama'a mun dai ji cewa in ma za ka yi koyi da malami to yi koyi da malamai cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin magabata kar ka rate addininka da wani malami da yake rayuwa ko wanda ya mutu kwanan nan komai girman shi da kake gani a'a ka rate addininka da hujjojin alqur'ani da sunna da ijma'i da fassarar malaman farko idan wani malami ya kuskure to karka kyare shi akan kuskuren karka aibata shi karka wulakanta shi karka ce san zuciya yake ko munafurci ne karka ce haka kar kuma ka karba saboda kana ganin girman sa sai a ce Allah ya gafarta malam wani abu kada da ya fara kuskure amma ba za a bu ba Ibn Qayyim al-Jawziyya yana daga cikin malamai da suka shahara cewa yana bin malamin sa saboda kafa yana kaunar shi Ibn Taymiya har ana ganin ma kamar yanar ki a cikin Ibn Taymiya shine ma ya saka irin wato riga da kamanni da tunanin Ibn Taymiyya amma da haka zaka gani wurare da dama a cikin tafsirin sa sai ka ji ya ce to annan malamin mu magana da ya fada ba daidai bace muna kaunar shi amma mun fi kaunar gaskiya da haka ba za mu ba Allah ya gafarta mu Ibn Qayyim al-Jawziyya da malamin shi Ibn Taymiyyah ya daga cikin wadanda ake kwatanci wajen yadda ya narke a cikin malamin amma wannan bai hana shi ganin gaskiya ya kibinta ya ci gaba da bin malamin sa to mu ko a yanzu sai ga mana ma in aka same ka ka saba wa malamin ka to ka zama abin zanto ya fa saba mu malamin wani ka ba malamin shi bane wannan ai rashin kunya ne wannan ai rashin amana ne ai cin didige ne to wannan jama'a ba tafarkin addini bane tafarkin addini shine bin hujja da dalili malamai direbobi ne masu tuka mutane akan hujja idan suka kuskure ba za a bi su ina fata mun gane wannan wallahu musta'an zamu musara nan da ma saboda kurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah